Bayan sanadar shawarar takaita damar manema labarai a cibiyoyin tattara sakamako na jihohi yayin zaben shekara 2024, hukumar ta ce gidajen jaridu 12 kacal za a basu izinin shiga waɗannan wuraren, abin da ya haifar da damuwa daga ɓangarori daban-daban. Wakilan gidajen rediyo da 'yan jaridu masu zaman kansu sun bayyana ra'ayinsu kan wannan matakin.
Sunana Masud daga kasuwa. To yanzu nan media houses nan nawa ne international kuma nawa ne local? Ba mu sani ba, kuma yanzu haka sauran kwanaki 10 kawai a yi zaba. Isa ta fito ta bar mu sani cikin me yake.
Sunana Jamila Umar. Yanzu haka ga muna neman EC nan ya fito ya gwada muna media houses da za su select da za su zo su sai a collection centers ga su bar mu gane sunanakin wayanga media houses.
Sunana Abbas Ayub Babaguni, ma'aikaci a gidan radio Amane FM a nan Accra. Gaskiya kam wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta fitar abu ne mai kyau, amma da so samu ne hukumar zaɓe ta sake yin nazari yiwuwar za a iya faɗaɗa adadin 12 kaɗan.
Sunana Hafiz Lare ne ke da Hafiz TV. Gaskiya ra'ayina ina gan kamar da sun bude abin tun da sun bude accreditation suka gan kamar media houses kaza suka cancance su yi wannan aiki, kuma suna da track record yi wannan aikin na elections.
Hukumar zaɓen ta bayyana cewa takaita damar manema labarai wani tsari ne na tabbatar da tsaro a cibiyoyin tattara sakamako. Hukumomi suna ci gaba da tattaunawa game da wannan batun, suna fatan samun mafita mai kyau a fadar mataimakin daraktan bincike daga hukumar zaɓen. Hukumar zaɓe tana ganin ya kamata ta yi takatsantsan dangane da adadin mutane da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe. Mafi yawancin lokaci ana samun mutane a cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe da ba su da wani aikin yi a wurin. Idan za mu iyakance yawan gidajen rediyo da za su tafi cibiyoyin tattara sakamakon, haka zai taimaka wajen tabbatar da tsari da kuma kiyaye doka da oda. 'Yancin watsa labarai wani ɓangare ne na tsarin demokuraɗiyya, kuma hukumar zaɓen ba za ta ɗauki wani mataki da zai saba ko ya hana wannan hakkin ba. Manema labarai suna tare da mu, suna cikin wannan tsarin kamar yadda hukumar ta bayyana, kuma ta fitar da sanarwa cewa za ta koma ta duba wannan batun. Don haka mu bar maganar a nan har sai hukumar ta sake fitar da sabuwar sanarwa. Darakta na hukumar tsaro da zaman lafiya ta musulunci IPOSEC a takaice, kuma malami ɗan jarida mai bincike kan batutuwa a fannin harshe da ilimi Dr. Muhammad Marzuk Abubakar ya ce idan aka bi tsarin demokuraɗiyya, wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka bai dace ba.
Ban zan kira shi siyasa ba, na ce kaman abin da safadin nan in ka duba a turance bai da munasaba da democratic convention, domin media yana cikin muhimmancin democracy. Bai kamata a limit media coverage ba, kuma ba ka iya ka ce saboda wasu na misbehave ka kawo dokan da zai ci kowa. I collective punishment ne. Collective punishment is against democratic democracy bai da ma'ana. A cikin adalci bai da ma'ana. A cikin aikin na abin da media bai da ma'ana. The more media ke magana, the more muke enhance the quality of accountability.
Kungiyar 'yan jarida ta kasar Ghana da kungiyar gidajen watsa labarai ta Ghana sun kira ga hukumar zaɓen da ta sake duba wannan matakin, suna mai cewa ina iya shafar gaskiya da amincewa da tsarin zaɓe. Yayin da Ghana ke shirin gudanar da zaɓen shekara 2024 ɗin, hankalin jama'a na kan hukumar zaɓe don warware wannan matsalar tare da tabbatar da gaskiya ba tare da yin barazana ga tsaro ba. Hawawu Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.